ilimi garkuwar dan adam
san hakika ba da tangar da ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mushin
mazawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin sabon shirin ilimi garkuwar dan adam makoni biyu kenan dai muke kawo muku halin da ake ciki don ganin da sace dalibai yan makaranta na primary da secondary a garin Kuraza dake jihar Kaduna to sai dai abun farin ciki shine wanda muka samu labarin an suko wayannan dalibai a jiya Lahadi kuma an gano su ne a jihar Zamfara inda yan fashin dajin suka yi awon gaba da su zuwa can daga garin Kuraza dake jihar Kaduna to ko ya iyaye suka ji dangane da sakin wayannan dalibai yan makaranta da aka yi garkuwa da su kusan makonni biyu kenan
to alhamdulillah mun dai ga alaman cewa gwamnati sun fara daukan matakai da ya dace amma abu ne da yake dole a yi zurfin tunani a kan shi saboda me ya wannan abin ke ta faruwa
har kuma za ku ji cewa karamar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da ilimi da kuma al'adu ta ziyarci Najeriya domin bunƙasa dangantaka na ilimi da al'adu tsakanin Najeriya da kuma Amurka to ko wani shiri take tafe da shi
and talk about expanding opportunities between our two countries in education and culture.
Kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mushin
kamar da ya nace da muku a dahadin nan ne aka bada sanarwar sako dalibai da yan binnaja suka sace a garin Kuraga dake jihar Kaduna inda kuma aka bada labarin cewa an gano su ne a jihar Zamfara ko da yake babu wani cikakken karin haske game da hanyoyin da aka bi domin gano wayannan yara abun farin ciki dai ga iyaye da aka sace yaran nasu da kuma sauran iyaye a Najeriya shine na nuna farin cikin su tare kuma da baiwa gwamnatin Najeriya shawara akan hanyoyin da ya kamata ta bi domin killace ko ba da kariya ga yara yan makaranta domin hana sace su a nan gaba to ko iyaye suka ji game da wannan sanarwa da gwamnatin jihar Kaduna sanata Ubasani ya bayar da sako wayannan yan makaranta ga dai wasu iyaye da nazanta da su
tunana Malam Abdullahi Halilu wakilin masarautar Zazzau Suleja to alhamdulillah mun dai ga kamar cewa gwamnati sun fara daukan matakai da ya dace amma abu ne da yake dole a yi zurfin tunani a kan shi saboda me ya wannan abin ke ta faruwa mun me ya ummal awai sannan wannan abubuwan da ke faruwa saboda in dai aka dai kasance cewa ana samun wani abu ne a basu kansu saki a ranar to gaskiya ya kamata gwamnati ta sake duba al'amarin saboda in aka tsaya akan ana ba da kuɗi ne a sako su to kaga ko za su ci gaba kenan ko wanda aka yi wancan karon banda na Kaduna wanda aka yi a Federal University Gusau akwai diyan mu guda daya daga Suleja wanda yake an riga an kwato su an kwazo su daga hannun su yan ta'adda an kawo su Abuja har yanzu ma ba yi release nasu ba to kaga mun dan samu hira da ita mun ji irin halin da suke ciki kuma gaskiya iyaye ba su ji daɗin wannan al'amari ba kuma wannan abu in ba dai Allah ya ce mutum yana da sauran rai ba sauran rayuwa ba ai kaga in mutum ya faɗa hannun su kamar yadda Allah ya yi muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen wannan al'amari
to wani mataki kuke so gwamnati ta dauka domin dakile irin aukuwan wannan lamari nan gaba
to dole ne gwamnati ta amfani da fasaha na zamani dole ne amfani da samu technology yanda za a iya in ma a wani wuri suke a ce muna da na'urori wanda za a gane inda suke in ma sun kwashi yaran a ina suke ina suka yi da su a samu yanda za a yi kuma ana tracking din su tunda suna amfani da wayoyi suna communicating da mutane from the outside daga inda suke to kaga ya kamata a ce mun wuce nan ya kamata a ce muna da matakai na fasaha na zamani wanda za a iya gane inda suke a kuma san irin matakan da ya kamata a dauka
kaga ya kamata gwamnati ta nemi gudunmuwa daga kasashen waje
to wannan al'amari dai batun neman gudunmuwa daga kasashen waje ne abu ne da zai iya daukan wani fanni kuma daban saboda su mu kasashen waje suna da nasu manufa a nemi gudunmuwa daga gare su zo kuma su zo mana aluba su ma su zo mana matsala saboda su ma suna da abin da suke targeting to kaga ko abin bai dace ba gwamnati mu tsaya mu nurin da Najeriya muna taimakon kasashe da yawa mun taimaki Liberia da wasu kasashe a ce kuma sai mun je neman wani gudunmuwa game wannan ai karamin yaki ne bai kamata a ce sai mun je mun hada da kasashen waje wurin neman gudunmuwa ba ya kamata a ce mu za mu iya ciwo kan wannan al'amari da kanmu ba tare mun nemi gudunmuwa daga wasu kasashe ba
to kamar kai bayani cewa akwai diyar ku da ita ma aka sace amma an sako su amma yanzu ba ta dawo gida ba ko an ga mu muku dalili?
Eh to, an dai nuna mana cewa su yaran da aka dauko su daga Gusau din aka kawo su Abuja ana kokari na duba lafiyar jikin su da kuma shin sun kamu da wasu cututtuka ko kuma a duba irin wani tallafi gwamnati za ta iya musu da su da iyayen su yanzu abin da ake ciki kenan. Amma muna fata cewa gwamnati za ta ainihin taimaka ma iyayen domin iyayen ma sun shiga wani hali. Ako da yawa da suka sai da kaddarorin su don su samu su kwato yaran nan. Tun ma cire rai cewa za samu kwato su amma Allah da nashi iko gashi sun fita hannun wannan yan ta'adda suna hannun gwamnati yanzu. Saboda haka bayan duba lafiyar su muna roƙon Allah ya sa gwamnati su kalli abin da idon rahama su samu wani abu su ba iyayen wannan tallafi wanda saboda kuɗaɗen da wasu bashi suka ciwo wasu sun sai da kaddarorin su ne saboda kwato wannan yara. Saboda haka gwamnati ya kamata ta ba su tallafi a kalli al'amarin da idon rahama.
Shi ma wannan uba dai kiraye ga gwamnatin tarayyar Najeriya su dauki kwararren matakai na ganin cewa iyaye sun ci gaba da tura ƴaƴansu makarantu domin kuwa irin wannan mataki na sace yara da ake yi yana sa wasu iyaye janye ƴaƴansu daga makarantun. To ya zama malam?
Ba basa ni.
To gashi an ba da sanarwar sako yara a makarantar da aka sace jihar Kaduna a kwanakin ba. A matsayinka na uba ya kaji kuma wani shawara gare ka gwamnati?
Lallai a matsayina na uba jin wannan labari da na ji na ji daɗi kuma haka shine ya kamata. Amma kafin wannan kuma abinda zan ƙara cewa shawarar zan bayar domin dai dukkan na tsira ya fi da karka kama ni. Hakan ya yi kyau mun yi murna domin shauran tun farko kamar su cibar da sauransu har yanzu ma akwai burbuɗi a ciki. Amma wannan da aka yi lallai gwamnati ta yi ƙoƙari. Amma ƙoƙarin da zan ƙara kirawa ga gwamnati don Allah ya yi ƙoƙari rigakafi ya fi magani. Rigakafi ya fi magani. Sun yi ƙoƙari ƙwarai da gaske amma su ƙara zagi damtsi a kare makarantu baki da kar hakan ta faru.
Da gwamnati ta ce akwai matakai da ta ɗauka na kare makarantu ko yanzu kuna ganin akwai rauni kina wannan matakai?
Insha Allah akwai rauni yau ai sun faɗa amma kaga ai babu ai kaga ana ɗauka. To tun da ana ɗauka ina matakin da suka ɗauka sai sun yi sake ɗaura ƙamara sannan a samu sauƙi. Da yanda suke ce mana mu yanzu ɗan arewa ai ba za mu nuna cewa suna da amma karɓo wannan yaran an yi yunƙuri ba na kaɗan ba amma a ƙara neman rigakafi shine yafi magani.
Akwai iyayen da ke cewa su za su cire yaransu daga makarantu saboda ana sace su. Wani shawara gare ka?
Ina goyi ba su in a inganta tsaro ko ba haka ba. Ai iyaye waɗansu ma suna wato jini yana ɗaukan yana suna faɗo suna mutuwa saboda baka ƙyarka ba saboda Allah ɗauka ai akwai matsala. Amma su shaurara su ji abinda gwamnati za ta yi tukunna don aka cire su ai kaga arewa wato masu neman su goma na arewa su mana yanda suke so sun samu hanya kenan. Kar su cire yaran su bari su ga abinda gwamnati za ta yi ne mashi ya fi.
To madalla sai kuma kasar Amurka inda mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka Lisa Shafir ta kawo ziyarar aiki a birnin Abuja da kuma birnin Lagos. A nan dai birnin Lagos ta bayyana ƙudurin da gwamnatin Amurka ke yi na inganta ilimi da kuma al'adu tsakanin kasashen biyu. Bayan wata ganawa da tun farko shugaban Amurka Joe Biden ya yi da shugabannin Afirka a shekara ta 2022 a birnin Washington DC da kuma ziyarar da sakataren harkokin wajen Amurka Blinken ya kawo Najeriya a watan Janairun bana. Ga dai mataimakiyar sakataren harkokin wajen na Amurka Lisa Shafir.
Following President Biden meeting with African leaders in Washington, D.C. that happened in 2022, and our Secretary of State who visited Nigeria in January of this year.
Tashi nazo birnin Lagos ne domin bibiyar ganawar da shugaban Amurka Joe Biden ya yi da shugabannin Afirka a shekara ta 2022. A lokacin wannan ganawa dai sun tattauna akan muhimman batutuwa da za su taimaka wajen bunƙasa tattalin arziki, ilimi da kuma al'adu a nahiyar Afirka da kuma Amurka.
Secretary of State who visited Nigeria in January of this year. It was important for me to come back and talk about expanding opportunities between our two countries in education and culture.
Ah kuma idan ba ku manta ba, sakataren harkokin wajen Amurka Mr. Blinken ya ziyarci Nigeria a watan Janairun bana inda kuma ya tattauna akan muhimman batutuwa da za su taimaka wajen bunƙasa dangantaka da ke tsakanin Nigeria da kuma Amurka. ta muhimman batutuwa dai sune batun inganta ilimi da kuma al'adu don haka ne ma muke kaddamar da wani shiri da za mu fara wannan shekara da muke ciki wanda zai taimaka wajen bunkasa ilimi na ƴan Najeriya a ciki da kuma wajen kasar musamman ma dai zuwa kasar Amurka to mun karo anan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga haya a madadin bakin namu da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin jiri letter pressure na ku babin shirin ki cewa huta lafiya sai wani makon
san hakika ba da tangar da ba kan jimarar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokarin mushinku jama'a kiran mu nake bisa dajewa